التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukkanin al'amuran mu gaba daya. Mu sani cewa Allah ta'ala ya bada labari cewa zai tajarraba mu wurare da dama cikin Al-Qur'ani. Daya daga cikin waɗannan wuraren shine wanda yake farkon suratul Baqara, na farko na maganar jarrabawa din. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-jū'i wa raqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin. A cikin wannan aya mai girma Allah yana bada labari cewa lalle sai ya jarrabu bayin shi da jarrabobi daban-daban domin Allah ya bayyana mai gaskiya daga mai ƙaryar imani, domin Allah ya bayyana mai hakuri na gaskiya da wanda yake raki. Wannan kuma ita ce sunna Allah subhanahu wataala a cikin bayi, domin dadi da farin ciki da murna da zai daure ga mabuta imani kullun kaji kana cikin farin ciki da jin dadi. Ba a samu jarrabawa tare da wannan jin dadin ba, to da ainihi rikicewa cakuɗewa ta imani za ta faru tare da wannan jin daɗi. Wanda kuma wannan cakuɗewan banna ce, sai mutum ya tara zurbi mai yawa baya tunanin ya tuba wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikimar Allah kuma ta kunshi Allah ta'ala ya bambanta tsakanin mutanen ƙwarai da mutanen banza. Wannan ita ce fa'idan jarrabawa da Allah yake ba bayi. Ba wai Allah yana jarraba bayi ne don imaninsu ya gushe ba, don ya kaudar da su daga imani ba. A'a, kuma Allah ba yana haka ba don ya sa su bar addininsu su koma wani addini ba, ko su mace babu Allah gaba ɗaya ba. Mu sani cewa Allah yana jarraba bayi don ya tabbatar da imaninsu. Allah bai kasance yana tozartar da imanin masu imani ba. Don haka Allah ta'ala ya bada labari a cikin wannan aya cewa lalle sai ya jarrabu bayi da nauka na jarrabawa da wani abu na tsoron makiya. Makiya addinin musulunci, kafirai masu kin Allah, masu kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, masu kin musulunci, masu kin Al-Qur'ani mai girma, da kuma ainihi wani abu na yunwa, wani dan abu na kaɗan wanda baya da yawa na tsoro da kuma yunwa. Domin da Allah ta'ala zai jarrabe mu da tsoro gaba ɗaya ko'ina ta ko'ina, kowane ɓangare, gabas da yamma, kudu da arewa, a cikinmu, to da mun hallaka. Da Allah zai jarrabe mu da yunwa ko'ina, shi yasa Allah ta'ala sai ya jarrabu wani ɓangare na duniya, wani yanki na duniya, sai Allah su ma wani yankin, wasu ‘yan kwarorin mutane da ‘yan kwatanta su da mutanen duniya, Allah yake jarraba da wahala. To da Allah zai jarrabe mu da yunwa baki ɗaya duk duniya a ce babu abinci, kaga da duk mutuwa za a yi gaba ɗaya. To Allah ta'ala yana aiko jarrabawa ne don ya wanke mana zunubanmu, ba wai don mu halaka ba. Sannan Allah ta'ala ya bada labari cewa kuma lalle zai jarrabe mu da ragewa wani abu na dukiya. Wannan ya shafi dukkan ragewa ta dukiya, wadda take samun dukiya, wadda tana iya zuwa ne daga bala'in da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko daga sama, ko kuma ainihin gobara ta zo ta canje dukiyar, ko kuma ruwa zo su yi ambaliya sosai ta yadda za su tafiya da dukiyoyin mutane gaba ɗaya, ko ko duke ta zo ta lalace, Allah ya aiko mata wata musiba gaba ɗaya ta lalace, ko kuma azzalimai su zo su kwace ma dukiya. Azzaliman nan ‘yan daba ne, ‘yan tasha ne, azzaliman nan mugaye ne, ‘yan bashi da makami ne, ko ko a'a, azzalimai ne shugabanni, shugabannin da suke shugabantar ka azzalimai ne su zo su kwace ma dukiya, ma'ana su karɓin ma dukiyar da karɓar da za ta sa daga nan ka durƙushe, ka lalace, ka talauce. Duk jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka Allah ta'ala ya ba da labari cewa haka zai faruwa. Sai Allah ta'ala ya ce wa lafus, da kuma ainihin ragowar abin nan rayuka, ma'ana tafiyan masoya, kamar ‘ya’yanka, kamar makusantanka, uwaye, ‘yan uwa, dangi na kusa, waɗanda kuke uwa ɗaya, uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya, waɗanda dai kuka tashi tun ana yara tare ake, da kuma ainihin abokanka da amanna arzikinka, waɗanda kana tsananin son su, Allah subhanahu wataala sai ya zanki kashe su, ya zanki rabu domin ya nuna ma rayuwar duniyar nan da kasa gaba ba wurin zama ba ce, domin inda waɗannan masoyin naka suka tafi kai ma tafiya za ta. Saboda haka shegantaka da shiriri ta da kake ka bari, wa'azi ne ake ma da mutuwa. Haka ma nau'uka na cututtuka daban-daban a cikin jikin ɗan adam, ko kuma a cikin jikin wanda mutum yake so, ɗan shi ko ‘yan shi ko matar shi ko ɗan uwan shi ko wani masoyin shi daga cikin masoya, duka Allah subhanahu wataala yana iya jarraba su da nau'i na cututtuka daban-daban. Wasamarat, Allah ta'ala ya ce kuma za mu jarrabe ku da ragewar ‘ya’yan itace, kamar hatsi, kamar dawa, kamar masara, kamar shinkafa, kamar sauran abubuwan da suke abincinmu ne, da kuma ainihin ‘ya’yan dabino, da dukkan itace ma gaba daya Allah ta'ala yana iya jarraba ba su da kayaniya Allah yana iya jarraba mu da aiko musu sanyi su lalace ko kuma da aiko musu kankarar da za ta zaki subowa gare su duk su sandare su daskari gaba daya ko kuma Allah ta'ala ya aiko musu gobara ta kama da wuta duk ta cege su gaba daya ko kuma wata annoba daga sarautan Allah subhanahu wataala ta zo ta sauka ga wadannan kayayyakin namu wadanda muke moriya da su yau da gobe sai Allah ta'ala ya aiko musu wannan ko Allah ya aiko musu fara da za ta cinye su ko wani kwaro ko wata annoba dai daga cikin allobobin da Allah ta'ala yake jarraba bayi da shi to wadannan al'amura duka da Allah ya bada labari to sai sun afko kuma ga su suna afkuwa kamar yadda Allah ya bada labari saboda me saboda Allah subhanahu wataala fasali ne gwari shi ya bada labari game da su da haka suke faruwa to idan suka faru to Allah ta'ala ya nuna mana cewa mutane suna kasuwa gida biyu akwai masu gajen dangana masu raki sa'annan kuma akwai masu hakuri wanda yake da raki yake da gajen dangana shi musiba biyu yake samu ya rasa abin da yake so shine musibar da ta same shi sa'annan kuma ya rasa lada wurin Allah subhanahu wataala saboda bi Allah ya ce in ya jarrabe ka kai hakuri zai saka ba da babban alkhairi duniya da lahira to ya rasa bi gaba daya saboda haka ya rabauta da asara kuma da rasa lada wurin Allah subhanahu wataala kuma abin da ke tare da shi na imani ya rasa shi sa'annan kuma ya rasa hakuri ya rasa yarda da ikon Allah sa'annan kuma ya rasa yin godiya ga Allah subhanahu wataala sa'annan hushin Allah da yake nuni akan tsananin ragowar rayuwar shi ya tabbata gare shi saboda haka dai ta ko ina babu alkhairi ga mutumin da yayi raki lokacin da musiba ta same shi amma wanda Allah subhanahu wataala ya ratar da shi da yin hakuri a lokacin samun wannan musiba din to ya kame kanshi daga fushi wurin magana ba zai faɗi bakan magana ga Allah ba saboda ya san shi na Allah ne abinda Allah ya karba da amana Allah ne Allah ne ba shi kuma ya karbi kayan shi sa'annan kuma a aikace ba zai nuna wani abu ba kawai ya ji ba ya zuwa masallaci ba ya zuwa kawai ba sai ya yi magana ba kawai ba ya zuwa in an ce ba ka zuwa masallaci ya ce na nan ta yi cikin zuciyar shi akwai abin da yake nemi saboda yana fushi da Allah to mutumin kirki wanda ya samu dacewa ta Allah duk ba zai wannan ba kuma zai nemi ladan wannan musiba dan a wurin Allah subhanahu wataala kuma zai san cewa lalle abinda zai samu ta wannan musiba din da Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da shi ya fi girma da abinda zai samu ko da abinda ya rasa da musibar da ta same shi domin musiba ma tana kasancewa alheri ce a cikin haƙƙin musulmi ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala domin larabawa suna cewa masa'ibu qaumin inda qaumin fawaidu musiba wani mutum kuma wani shi fa'ida ce saboda haka shi musulmi ya samu musiba alkhairi ne gare shi domin ya hakuri lada da sa gurin Allah shi kuma har ne wanda ba musulmi bai yarda da Allah subhanahu wataala in musiba ta same shi musibar ce ta same shi amma shi musulmi zahiri musiba ce amma batini ne ba ce ta Allah subhanahu wataala saboda mi saboda ita wannan musibar za ta zamantowa hanya ce ta faruwa alkhairi a cikin rayuwar shi ta faruwa abin da yake bai amfani domin mi yayi aiki da umarnin Allah subhanahu wataala saboda ka ya rabota da sabon lada a wurin Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa bashiris sabirina masu hakuri a wurin musiba kai musu albishir ma'ana ka musu albishir da cewa za a ba su lada cikakkiya ba tare da an kirga musu ba dan haka masu hakuri su ne waɗanda suka rabauta da ainihin wannan bisharar mai girma da kuma kyauta ta Allah mai kabri sannan Allah subhanahu wataala ya kamanta su da faɗar shi cewa alladhina idza asabatuhum musiba su ne waɗanda in musiba ta same su me musiba shine duk abin da zai sa zuciyarka ta yi zahi ko kuma jikinka ya dau zahi ko kuma gaba ɗaya zuciyar da zahi jikinka na zafi wannan shi ake cewa musiba to idan ta same su ba ƙara kawai suke ba kururuwa suke ba wayyo ne wayyo kai na suke ba cewa suke inna lillahi ai mu na Allah ne mu dama Allah ya mallake mu kayan shi ne kuma karkashin juyawan Allah subhanahu wataala muke da kuma ainihin tasrifin Allah subhanahu wataala Allah ne yake juya mu dama yadda ya ga dama mu ba mu da komai a cikin rayukanmu ba mu da komai cikin dukiyoyinmu da haka idan Allah ya jarrabe mu da wani abu daga cikin waɗannan abubuwa ko rayukanmu ko kuɗaɗenmu to lalle Allah wanda ya fi kowa tausayi shine ya wannan caccan zawa a cikin rayuwarmu ya yi mu tausayin kanmu saboda mi komi na Allah ne subhanahu wataala dukiyar da Allah ya baka ba ta yace mustakhlifina fihi Allah yace kuciyar daga abinda Allah ya baku kuna masu maiwa da ba ku bane yanzu kuke akai kuma wucewa ga su sawo su ba su wuce wasu sawo su ba su wuce wasu sawo hal ila an yarisa Allahu al-ardha wa man 'alayha inda Allah zai zuwa gaba da ya kashe kowa yanzu ba ma mai komi shikenan Allah da ba kai shi ne kuma ya bida maka shi abin shi to daga kenan ba jayayya ba ni'ima ba karama da iko Allah subhanahu wataala a yana daga cikin cikar bautar bawa ga Allah subhanahu wataala ya san cewa lalle faruwar jarabawa da musiba daga Allah mai hikima wanda yake Allah ta'ala ya fi bawa tausayin kanshi to idan mutum ya saka wannan zai wajauta ma bawa yarda da hukuncin Allah godiya ga Allah subhanahu wataala abu sa yadda Allah ta'ala yake tafiyar da rayuwar shi ga abin da yake shi ne mafi alheri ga bawa ko abin da kaga Allah ya ma bawa shi ba alheri ga bawa sai dai shi bawan yaji wannan ba shi ne alherin ba amma shi Allah in ka yi imani da yaqini da shi abin da ya maka shi fa dacewa da kai ko da mutum bai san haka ba ko da mutum bai shiga rayuwar shi ya ji haka ba tare da cewa lalle mu Allah ya mallake mu kayan Allah ne gaba ɗaya mulkin Allah ne to kuma wurin Allah ba za mu koma wata rana ranar sakayya ranar koma wurin Allah ranar tsayuwa gaban Allah Allah zai saka ma duk wani mai aiki da aikin da yayi in mun yi hakuri akan walalin da Allah ya jarrabe mu da su muka nemi lada za mu samu cikakkiyar lada wurin Allah subhanahu wataala idan ba mu yi hakuri ba muka yi fushi da Allah ta'ala to ba mu da wani rabo wurin Allah sai fushin Allah subhanahu wataala da kuma rasa lada da za mu yi a wurin Allah da aka kasancewa bawa na Allah ne kuma zai komawa ga Allah bawa ya zan kirka waɗannan abubuwan guda biyu shi bawan Allah ne kuma abin da ke gare shi na Allah ne kuma wata rana ma zai koma wurin Allah ba dukiyar ka ba ba abubuwan ka ba wata rana ran ka ba karbe maka zai ka koma sai jiki kawai to saboda ka ba dadi amma idan Allah ya jarrabe ka da wannan kai imani ka yarda da cewa jarrabawa ce daga Allah gwadawa ce ta Allah subhanahu wataala ya maka domin Allah ta'ala ya sani dama amma kuma dan Allah ya kare jinjina imaninka yana da rauni koko mai rauni ne mai karfi ne koko a saku saku ne imaninka dan haka wannan yana daga cikin mafi karfin hanyoyin da suke taimaka ma bawa ya hakuri in ya san cewa shi na Allah ne kuma zai komawa wurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce walaika waɗanda aka siffanta su da waɗannan sifofi alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ma'ana Allah yana yabon su Allah na fadakarwa game da halin su kuma Allah ta'ala ya masa rahama mai girma rahama babba sakamakon mai sun yi hakuri a kusa jarraba da Allah ya musu daga cikin rahama da Allah ya musu Allah ya datar da su ya sa sun dace da yin hakuri wanda da hakurin nan za su samu cikakkiyar lada a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce ulaika humul mutadun kuma waɗannan su ne waɗanda suka shiri ma'ana su suka san gaskiya suka yi aiki da ita domin dama shari'a shine ka san gaskiya kuma kai aiki da ita a nan wurin abinda Allah yake nufi da shiryayyu su ne waɗanda suka san cewa su bayin Allah ne kuma su masu komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma suka yi aiki da haka din saboda haka hakurinsu ne ya zama to hakuri ne dan Allah ya saka musu da alkhairi dan su bayin Allah ne subhanahu wataala bayin Allah wannan ayoyi guda uku da Allah subhanahu wataala ya faɗa sun yi nuni akan cewa lalle duk wanda bai yi hakuri akan jarrabawa ba to yana da sabanin abinda Allah zai ba masu hakuri da haka kenan Allah zai zarge shi Allah zai mai ukuba zai bace daga hanya Allah zai sa ba asara saboda haka kenan tsakanin mutanen da suka yi hakuri akan jarrabawa da waɗanda suka yi raki suka yi gajan dangana suka yi gajan hakuri wurin jarrabawa ta Allah subhanahu wataala akwai bambanci mai girma tsakanin su saboda haka kuma duk lokacin da ka rungumi kaddara kai hakuri da jarrabawan Allah to wahalar ka game da jarrabawa ya kadan ci amma duk lokacin da ka kasa yin hakuri to wahalar ka yawa ke gare ta wahalar ka babu abin da yake girman ta saboda kullun damuwa kake yi saboda baka yi imani da Allah subhanahu wataala shi da yayi koma wannan ba waɗannan ayoyi sun nuna cewa lalle dole ne mu'mini ya tabbatar da kanshi akan ainihi musiba tun ma kafin ta zo tun kafin zuwan ta ma ya kamata mutum ya tabbatar da zuciyar shi saboda bai ta yi sauki ta yi rangwame lokacin da ta faru kuma ayoyi sun nuna mana yadda ya kamata a tarbi musiba in ta zo ga yadda ya kamata a tarbe ta shine ayi hakuri kuma ayoyi sun yi bayanin abin da zai taimaka maka akan yin hakuri din kuma ai sun yi bayanin abinda bai hakuri zai samu na lada wurin Allah subhanahu wataala. Sannan kuma ai sun nuna ana gane halin mai hakuri kuma ana gane halin mara hakuri. Mara hakuri shine wanda zai ta tsaki yana ta tsunke yana ta bagajin maganganu ga Allah. Mai hakuri kuma ba za ka ji komai ga bakin shi ba sai zikirin Allah subhanahu wataala. Sai wannan dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ayoyi sun nuna cewa lalle jarrabawa sunna ce ta Allah. Haka abin yake kawai. Haka Allah subhanahu wataala ya tsara kamar yanda sunna ce ta Allah, Allah ya ba mu ci, ya ba mu sha, ya ba mu zafi, ya ba mu sanyi, ya ba mu kuɗi, ya rike. To haka kuma jarrabawa da za ta zo ma kudin baka shirya ba. Mai girma wanda za ta girgiza ka sosai. Ta girgiza ka to sunna ce ta Allah subhanahu wataala. In ka ganta ga wani to gobe ka jira tana nan kanka. In kuma ta wuce ka to wata rana dai sai ta dawo kanka. Sai kaga kai ma Allah ya maka irin taka. Baraka sunna ce ta Allah subhanahu wataala wadda ta riga ta wuce a cikin bayi. Allah ta'ala ya ce walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ba za ka taba samun musanyawa ga sunna ta Allah ba tana nan yadda take. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ba za ka taba samu wurgurawa daga sunna Allah subhanahu wataala ba. Sa'annan kuma ayoyin sun yi bayanin nau'uka na musibobi ga irin yadda Allah subhanahu wataala zai jarrabe mu cikin waɗannan abubuwa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala jarrabawa da ya bani a cikin wannan sati da muke ciki, Allah ya maida mana da alkhairi. Waɗanda suka samu kansu a cikin wannan jarrabawa kamar mure muka same ta, ya kamata mu ji abin a cikin ranmu, mu damu da wannan abin, mu kama musu da addu'a. Allah ta'ala ya musanya musu da fiye da abin da ya karɓa gare su. Kuma mu kama musu da addu'a cewa wannan musiba Allah ya sa kada ta zamanto mafarin tsayawar kasuwancinsu, ta zamanto ita ce mafarin mahaɓɓakar kasuwancinsu, da ma kasuwancin maraɗi gaba ɗaya, domin ‘yan kasuwa da talakawa ne suka yi asarar wannan dukiyoyi. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya maido mana fiye da abin da ya karɓa gare mu. Ko mu san cewa kayan Allah ne ya karɓa, kuma Allah mai iko ne, ba ƙarewa suka yi ba, suna nan yadda suka gaba ba taɓa taɓa su ba, suna nan yadda Allah subhanahu wataala ya ga dama zai maido su. To Allah ya maido mafi linki abin da Allah subhanahu wataala ya karɓa. Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan wannan. Kuma waɗanda Allah ya jarraba da wannan, Allah ya ƙara musu haƙuri, Allah ya hakurtar da zukatansu, Allah ya tabbatar da zukatansu a kan imani, Allah ya sa su rungumi ƙaddarar Allah subhanahu wataala, su nemi ladan wannan jarrabawa a wurin Allah subhanahu wataala, domin sai su tsira duniya da lahira. Allah zai baiduwa insha Allahu, Allah zai baido masa da kayansu gaba ɗaya, sannan Allah ya ba su kuma sannan Allah zai baido su insha Allahu. Insha Allah wannan damuwa da za ta wuce in Allah ya yarda. Muna fata Allah subhanahu wataala ya ɗauke masu zafi da raɗaɗin da suke yi a cikin zuciyarsu na wannan babban hasara da suka yi. Allah subhanahu wataala kuma ya kare mu daga wani faruwa irin waɗannan abubuwa. In kuma Allah zai jarrabe mu to Allah ta'ala ya ƙara mana haƙuri, ya ba mu juriya da dauriya, da tabbata akan addinin shi, da tabbata akan yaƙini da imani da shi. Allah ta'ala ka karba mana, ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah karba mana asiri duniya da lahira, sai ya tsaya da sallah.